Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya, kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na daren yau Asabar 15 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya, za a ji cewa jihar Kano kamar sauran jihohi da aka sake gudanar da zaben na gwamnoni da na 'yan majalisu domin tabbatar da waɗanda suka yi nasara an yi nasarar kammala zaɓe. To sai dai an samu rahotannin cewar an sace akwatunan zaɓe a wasu mazaɓun. Sannan kuma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Za kuma mu kawo muku guzirin watan Ramadana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Babbar kungiyar mayakan Sudan ta ce ta kwace fadar shugaban kasa da gidan babban hafsan sojan kasar da kuma tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke birnin Khartoum a yau Asabar a wani lamari mai kama da yunkurin juyin mulki. Amma rundunar sojan kasar ta ce tana mai da martani. Kungiyar mayakan RSF wacce ta zargi sojojin kasar da fara kai mata hari ta kuma ce ta kwace filayen sauka da tashin jiragen sama da ke arewacin garin Merowe da kuma El Obeid a yammacin kasar. Takamaimai dai ba a san halin da ake ciki ba. Rundunar sojan kasar ta ce tana fafatawa da dakaran na RSF a wuraren da mayakan suka ce sun kwace. Haka kuma sojojin sun ce sun kwace wasu sansanonin mayakan, sun kuma musanta ikirarin da dakaran suka yi na cewa sun kwace filin jirgin sama Merowe. Babban fada tsakanin mayakan RSF da sojojin kasar na iya jefa Sudan cikin rikicin da zai bazu ko ina, yayin da kasar ke fama da koma bayan tattalin arziki da rikicin kabilanci. Sannan kuma hakan na iya kawo cikas ga kokarin da ake yi na yin zabe a kasar. An fidda Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zabe lami lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa wani abin fashewa a ta inda yake, a cewar kafafen yada labaran Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan, inda aka shirya Kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyya mai mulki a zaben kasar da ke tafi. Wani bidiyo ya nuna yadda 'yan sanda da yawa suka fuskanci wani matashi da ya sanya baƙar riga mai haɗe da hula jam kaɗan kafin aukuwar fashewar a kusa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, a yau Asabar aka gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dattawa da na 'yan majalisar wakilan ƙasa a ƙananan hukumomi 23 na jihar, bayan da hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana zaɓukan 'yan majalisar da aka yi ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar a matsayin wanda bai kammala ba. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Duk da kasancewa cikin yanayin azumi tun da sanyin safiya ne, jama'a suka fito a rumfunan da aka shata gudanar da zaɓukan domin su sauke nauyin da ke kansu. A kasar rumfunan zaɓe an samu zuwan ma'aikata da kayan aiki cikin lokaci tare da soma zaɓen cikin lokaci, musamman a rumfunan da ke kan tituna.
Sunana Amir Ladan. Sun karfe 7:30 nake wuranga. To gaskiya abin da zan ce dangance da zaɓen nan da ake yi yau, gaskiya bai wuce alhamdulillah ba. Gaskiya al'amari duk yadda ya kamata a ce an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya, an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya. Kowa ya ba da goyon baya, both parties, da jama'an tsaro da kuma sauran jama'a gaba ɗaya, kowa gaskiya ya ba da nashi goyon baya ga lalura. Gaskiya an tsaya an yi zaɓe cikin tsanaki, ba mu'ala.
Tun sunana Sama'ila Abubakar.
Tun yaushe ka zo?
Wallahi gaskiya na dan samu tsawon lokaci wurin ga na ta san mu kusa a guda wurin.
To ya kaga tsarin zaben na gudana?
To alhamdulillah, gurgudun hali tun da babu hayana babu fadace, ba wanda ya buge wani, kaga kenan abubuwa suna tiya a wayar da aka son su tiya.
Sai dai a wasu rumfuna, musamman waɗanda ba kan tituna ba, an samu hatsaniya kamar yadda na tarar a wata rumfa, inda ake jayayya tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC wadda ta lashe zaben gwamna da magoya bayan jam'iyyar PDP wanda ke mulkin jihar.
Sunana Awaisu Abu Mebu, na yi zabe amma dai sai dai mun samu wasu tsirarru ɗan tashin hankali, inda sun tara mana hankali ana cin zarafinmu. Muna so mu tabbatar da zabe an yi shi cikin adalci cikin kwanciyar hankali, amma sun zo sun tassan mana hankali su bugi iyayenmu su zagi iyayenmu su ci mutuncinmu.
Babu jami'an tsaro a wannan rufin ne?
An kawo jami'an tsaro amma sun tadda tashin hankali har sun fara bugun jami'an tsaron, har jami'an tsaron sun firgita sun tashi.
Sunana Musa Abdullahi Arumfa Abu Maibahu, magajin gari A 018. Wala muna cikin zabe, an turo muna mutane area boys da dama ga sunan duk dan PDP an hana shi ya zabe. Mata da mazan mu wallahi an haddace su cikin layi. Mun kasa yin zabe, an kore agent din mu, an kore kowa da ka sani. Don haka muna buƙatar gwamnati ta duba wa garin har ta gani cewa wallahi ba a yi zabe ba.
A mafi yawan rumfuna an samar da isassun jami'an tsaro kuma suna kula da yadda lamura ke tafiya. Suma masu saka ido ga zabe na cikin gida su riƙa zagayawa a rumfuna daban-daban suna lura da yadda zabukan ke gudana har na zanta da wasu daga cikinsu.
To sunana Kabiru Labaran, mun samu zuwa wurare da yawa. Alhamdulillahi duk inda muka je mun iske ana zabe kamar yadda ya kamata. Mutane sun fito fiye da ma sauran zabunan da aka yi a baya, kuma duk inda muka je mun iske tashi hankali ba. Yanda ake so a dan tadda wani hankali jami'an tsaro suna nan.
Akwai wani abu da muka lura da shi a wasu runhuna da muka zagaya, mun tarar da kamar wata jam'iyya ta yi domination wata kuma na hitowa ga hili ana banga kan muhin kokari. Kun lura da haka nan?
To ni dai nawa har yanzu ban samu wannan ba, amma yanzu da kake yi wannan abin za mu sake duba ko mu ƙara duba mu gani.
Batun sayan ƙuri'a a lokacin zaɓe batu ne da ya ƙaure suna a zaɓukan Najeriya, kuma har yanzu lamarin bai sauya ba, duk da yake ba a fili ake hada-hadar sayan ƙuri'ar ba. Amma na lura da ana tashi yi da fice ke da keɓancewa da wasu masu zaɓe ana rubuta sunayensu, duk da yake na yi yunƙurin ji daga bakinsu amma dai abin ya ci tura. A dukkanin titunan birnin Sokoto kuwa jami'an tsaro sun saka shinge na hana zirga-zirgar jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Maryam Doda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A jihar Kano, Najeriya, zaben cike gurbi na 'yan majalisar dokokin jiha da na tarayya da aka yi ya shafi kananan hukumomi 15 daga cikin kananan hukumomi 44 na jihar, sai dai an fuskanci karancin fitar masu kada ƙuri'a. Daga Kano ga rahoton wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari.
Dukkanin wuraren da aka yi zaben an jefa ƙuri'a ne domin kammala zaben kujerun 'yan majalisar dokoki na jihar Kano, in banda kananan hukumomin fage da Tudun Wada, inda aka kammala zaben wakilan majalisar tarayya daga waɗannan wurare. Duk da karancin fitar masu kada ƙuri'a, akwai rahotannin fasa akwatuna a wasu cibiyoyin zaɓe kamar Akurna da ke ƙaramar hukumar Fage da Kazurawa a ƙaramar hukumar Gaya. Haka kuma an sami bayyanar bakin fuskoki a wasu wuraren musamman a ƙaramar hukumar Tudun Wada. To amma duk da haka masu kada ƙuri'a sun kasance a cibiyoyin zaɓe da wuri a wasu yankuna na ƙaramar hukumar Ɗanbata, inda aka soke akwatuna 81 a yayin zaben da ya gabata.
Sunana Aisha.
Na ga kin fito da kyan layin zaɓe.
Wajen zaɓe na je.
An dangwala kenan?
Na dangwala.
Kin yaushe aka zo nan?
Gaskiya tun yin sahur ɗinmu kenan muka zo nan wajen. Yanzu dai muna fatan ya zamanto wanda muke so shi ya kai ga nasara. Saboda ainihin wanda nake so ne ya kai ga nasara, shi ya bani ƙarfin gwiwa zuwa in daɗa yin zaɓe.
To an bada abin hasafi ne misali?
Ni ba ta wannan nake ba, mu dai ƙoƙarinmu kawai akan ya kai ga nasara. Kaji dalili.
Ko da yake babu yanayin rabon kayayyakin masarufi ƙarara kamar yadda aka gani a zaɓukan baya, amma iya cewa na bayan ne ke ci gaba da tasiri a wannan zaɓai na cike gurbi. Baba ya suna?
Ba'u Malama.
Kaji a tsakiyar layi. Kin yaushe aka zo nan?
Tun azuba. Mu dai a wannan jam'iyya tun da aka zo mata muke a ciki. Tun ba a zo mu haka ba. Tun ma ba a ba da kwandara muke a ciki. Aka zo ake ba mu naira 10. Aka zo ana ba mu naira 100. Duk a cikin jam'iyyar muke mu fasa. Ko ba haka ba.
To yanzu an ci gaba, an ce ana ba da taliya ma ko.
Amma mu.
Duka an bayar.
Amma mu taliya amma mu.
Wasu garuruwa ma an ci har a tamfa aka.
Amma mu ma an ba mu taliya amma mu zani.
To yanzu taliyar an ƙara ba da ita
kuma.
Yanzu dai zuwa. To waya alamun cewa yawaitar rashin kammaluwar zaɓe a bana da ake kira inconclusive da Turanci na damun 'yan siyasa da ma sauran 'yan Najeriya, har ma shugaban majalisar dokokin Kano kuma sabon wakilin majalisar tarayya ke cewa
maganin wannan inconclusive shine dama doka ce ta majalisar kasa wadda ta gyara akan dokar zabe aka fito da wannan inconclusive da duk in aka koda an yi fasa akwati ko an yi overvoting duk wanda ya rinjaye koda da ƙuri'a ɗaya ne shi ake sanarwa wannan dokar ta ce a akwai wasu ka'idoji waɗannan aka same su sai an tafi inconclusive so ne ina ganin mai yiwa zuwa gaba dole a cire wannan sashi na doka ya zama cewa koda an fasa akwatuna koda an duk wanda ya rinjaye da ƙuri'a matsawar dai wannan akwatuna da aka fasa ba su kai wani yawan da a dube su ba kawai a sanar da wannan mutumin shikenan a samu ahuwa insha Allah in Allah ya kai mu wannan wuri majalisar dokoki ta ƙasa za mu iyakacin iyawa da irin wurare da suke da sarƙaƙiya irin waɗannan a harkar zaɓe da sauran harkoki gaba ɗaya insha Allah za mu iyakacin iyawa mu ga an kalle su kuma an yi gyara inda za su dace da yanayi da zamani.
Mazana birni da kewayen Kano dai sun bijirewa dokar hukumar 'yan sanda ta jihar ta hana zirga-zirgar jama'a a yayin zaben na yau inda tun sanyin safiya ne mutane suka fito domin harkokinsu na yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tun ga sheka Mahmud Ibrahim Kwari. Albarkacin wannan wata da muke ciki kuma ga Malam Mahmud Inuwa Abdul Karim da nasihar azumi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdul Karim. Daga cikin abubuwan da ya kamata al'umma musulmi su rinka yi a watan Ramadana musamman shine yawan karanta Al-Qur'ani. Domin karanta Al-Qur'ani a cikin Ramadana yana da falala yana da daraja fiye da watan da ba shi ba. Domin ya inganta hadisi aka ce ayi Ramadan shahrul Qur'an akan kira shi da wata ne na Al-Qur'ani. Magabata sun kasance koda wajen da suke karatu suka daban-daban zaki samu sirrifi amma sun maida hankali akan abin da ya shafi Al-Qur'ani. Ni har ma su rinka buɗe wasu ɗansu majalisoci wannan na farko kenan sannan na biyunsu an so yawan sadaka sadakan da aka yi ta a cikin Ramadan tana da lada tana da fifiko fiye da wanda aka yi ta ba a cikin Ramadan ba ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sayar da mai azumi za a ba shi ladan mai azumin ba tare da an tauye ma mai azumin ladan shi ba sannan kuma yake cewa wanda ya sayar da mai azumi yana da ladan mai azumin duka ire-iren wannan abubuwa ne wanda yake nuna tasirin azumi ko ku abubuwan da aka fi so a yi shi a cikin Ramadan sannan da gaske kuma an so kawar da saba dake tsakankanin al'umma idan da kana da sabani tsakaninka da wani to bai kamata ka bari wannan sabanin ya shigar da kai a cikin Ramadan ba an so a rinka yawan yafiya yawan ambaton ubangiji zikiri a kowane lokaci waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka so a rinka yi sannan kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da nisantan abubuwan da yake kawo rage ladan azumin ko ma kare azumin gabaki daya duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata al'umma su lura da su kuma abubuwa ne wanda za su yi musu amfani kuma abubuwa ne ake son ya zamto mutum yana dabbaka su a cikin watan Ramadan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yarda da shi kuma ya dace da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu
amin Allah ya saka da alherin kuma ya sa a kiyaye masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 26, 25 da 31 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 zangon FM a duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya dan Allah a tambaya mana masana wace ƙasa ce ko al'umma ke yin mafi tsawon sa'o'in azumi ko mafi gajartar sa'o'in azumi a duniya masu tambayar Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Niger za kuma a ji maimaitin tambayar nan kan dalilan kasashen Mali da Burkina Faso na shirin kulla yarjejeniya da kasar Rasha da kaurace ma kasar Faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance masu tambayar idan an tuna sune Babandi Mamman Bandi da tasu unguwar Tudu da Magarran da Isuhu Madattai da Ali Sarkin Yaƙin Nima da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura bari mu fara da ansar tambaya kan wuraren da aka fi tsawon sa'o'in azumi da wuraren da aka fi gajartar sa'o'in azumi a duniya idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa da ansar da ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Salamu alaikum Malam Zakariya da kai da mai suna na Malam Adamu Shamuwa, mazauna Niger. Ga tambayar ku nan, wacce kuke so ku san cewa a wace ƙasa ce al'ummarta suka fi ɗaukan mafi tsawon lokaci suna ko sa'o'i suna azumi, da kuma inda ake da ƙarancin tsawon lokaci wajen azumi? To, a takaicin takaitawa dai, ina iya ce muku cikin ƙasashe 195 da muke da su a duniya, ƙasar da aka fi ko kwanci al'ummarta suke ɗaukan tsawon lokaci suna azumi a kowace rana ita ce ƙasar Iceland, saboda ƙasar Iceland darenta mafi yawa shine a samu awa 3-4-5 baya wuce haka. To, kamar a wannan shekara da muke ciki, a awa 2 ne ma suke samun dare. To, kaga kenan, in haka ne a cikin awa 24, in kai kiyasta za ka tara cewa suna wajen awa 22 suna azumi, saboda darensu awa 2 ne kacal. To, ƙasa kuma wacce za mu iya cewa mafi ƙaranci shine mu ce ƙasar South Africa, Afirka ta Kudu, saboda nan ne inda ake samun awa 11, ƙarƙari awa 12 ana yin azumi tsakanin huduwar rana zuwa faduwarta. To, tunda yake a musulunci ƙa'idar ita ce yaushe alfijir ya keto, alfijir nan ake dakatar da cin abinci, sannan ko faduwar rana da wannan ake aiki a yi buɗe baki. To, a maganar al'umma sai in ce maka Allah cikin hikimarsa akwai waɗannan mutane da suke wakan a tsibirin wakan ko tsaunukan wakan, wani gari ne kusan za a ce wanda yake a kan dutse ne mafi yawancinsa a ƙasar Oman. So, kuma rana takan hudo ne ƙarfe 10:11, sannan kuma ta fada ƙarfe 2:30. To, kaga kenan nan abinda ake samu shine awa 3:30, kuma mutum ya sha azuminsa ya je iya abinda Allah ya ɗiba masa kenan, tunda yake ana kididdiga ne a musulunce da hudowar rana da kuma faduwarta. To, sai dai kuma yana da kyau har ila yau na muku ƙarin bayanin cewa fa a duniyan nan yadda take da yawa, kamar da na ambata muna da musulmi wajajen miliyan dubu biyu a duniya. To, wasu ƙasashen kuma, misali idan ka je wajajen su Alaska, za ka tara cewa ranan ga ta nan ne ma babu ba dare gabaki ɗaya. To, wataƙila zai burge ku kusan su kuma waɗannan mutanen da babu dare a wajensu ya suke yi. To, abinda suka yi shine suna kiyasi ne, suka ɗauki ƙasar Saudiya, musamman ma Makka, sai zamana suna amfani da lokacin Makka ne, lokacin da ake buɗe baki a Makka su ma lokacin suke buɗe baki, lokacin da ake suhur a Makka su ma a lokacin suke suhur nasu. To, amma kuma wani abu wanda yake da kyau ku sani shine yawanci abubuwan da suke faruwa na canje-canjen lokuta ba lalle ne in misali a bana an yi awa 13 ana azumi, saboda yanayin da ke faruwa a baɗi ma a samu awa 13 ba. Abubuwan su kan caccanja ne dangane da yadda ita rana take juyawa a duniya ko kuma duniya take kewaya rana. Sai mu tarar cewa yanzu misali in muka dubi kasar Indonesia, ka ɗauki kasar Kenya, ka je kaman Pakistan Karachi da ko kuma New Delhi, a kasar India za ka tarar cewa azumin da suke yi baya wuce awa 13:00 zuwa 14:00. to amma kuma in ka duba wannan din sai ya so yayi kama da tsali in ka dubi kasar ita Saudi Arabia ka dubi Dubai ka dubi irin su Qatar da Egypt kusan da Nigeria nan kuma sai ka tarar shi ma baya wuce awanni 13 ne ko tsakanin 13 ko da 14 idan yayi tsawo sosai a wasu lokuta sukan kai ma har awa 15 to abinda nake so ku fahimta shine babu lokaci wanda za a ce shine kadai kullum a haka yake tafiya in ka dubi misali kaman in ka dubi Faransa sukan yi awa 16 zuwa 17 haka in ka dauki London Ingila su ma sukan yi awa 16 zuwa 17 to haka nan kuma wasu bangarori na Jamus su ma zaka tara sukan yi awa 17 to wannan shine abin da yake faruwa a duniya ina amsa tambayar ku a daidai shine Iceland ita ce kasar da take da mafi tsawon lokaci na azamtan azumi inda ake samun awa 22 in kuma an samu wani lokaci watakila ya dan koma baya awa 21 zuwa awa 20 to haka kuma al'ummar da suke azumin su cikin sauki sune mutanen Wakan na Oman wanda yake su azumin su baya wuce awa 3 da rabi saboda haka yanayin wurin su yake hudowar rana da faduwanta awa 3 ne da rabi to da fata dan kadan da na sama muku zai dan kara muku haske akan yanayin lokuta na azumi a fadin duniya na gode
sai kuma ansar tambaya ta biyu game da dada kaurace ma Faransa da kuma karkata zuwa garasha da kasashen Mali da Burkina Faso ke yi ga kashi na daya na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda ya ce
da Mali dai da Burkina Faso a kasashe ne makota kuma rainan Faransa suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa ƴan alƙa'ida dinnan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe to wannan shi yasa aka samu juyin mulki ita kuma Faransa uwar gijiyar wa'annan ƙasashe suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuransu sannan wa'annan gwamnatoci da suka yi juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin su yammacin turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to kasashen suna fama da wannan tashi-tashi hankalin wannan shi yasa suka yi alaka da Russia kuma alaka su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan ita Russia domin su kawo galaba su ci galabar wannan yaki misali ita yanzu Burkina Faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan kusan wannan alƙa'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar wato 1/4 ƙasar suna hannun wa'annan ƴan alƙa'ida don haka yakin yana fitowa yana matsowa kaman zai kwace ƙasar wannan yasa suka
suna neman mamaye ƙasar
to alaƙar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaki sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama to ina ga wannan ba zai kai ga cewa Faransa za a canza ta ba har a ce an cire yaren Faransanci a koyar da Rasanci har kuma a ce an canza kudin Faranshi wannan franc da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubles ina ga ba za ta kai ga hakan ba da domin alakar ga iyayen da ta tsaya
mana ita wannan alaka za a yi cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaki din za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan.
Na ga koda ba a rufe ta ba a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu domin me domin ita ai Faransa yanda ta wa kasashen da ta wa mulkin mallaka ta rike su ne ka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano da Dr. Adamu Baɗikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke jihar Adamawa Najeriya, sai kuma wakilanmu a shiyoyin Kano da Adamawa Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Salisu Lado. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Ta kai sheka Malam Ibrahim. Yanzu kafin mu karkar shirin ga wannan sakon.
Ya salamu.
Ya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce mabakin talauci ja dukkanin ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantan ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane ni ne shi amin bulala kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kai ni nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai 25 nake biyan kudin ɗaki dan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin daki in kuma nemi abinda idan na haihu zan ci da kaina asibiti in kuma nemi abinda ina haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na ya sai ai sunan ya na dafa wake na na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake walakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin muryar Amurka duniya a tafin hannunki. Wannan haka ne yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Babban kungiyar mayakan Sudan ta ce ta kwace fadar shugaban kasa da gidan babban hafsan sojojin kasar da kuma tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke birnin Khartoum a yau Asabar a wani lamari mai kama da yunkurin juyin mulki, amma rundunar sojan kasar ta ce tana mai da martani. Kungiyar mayakan RSF wacce ta zargi sojojin kasar da fara kai mata hari ta kuma ce ta kwace filayen sauka da tashin jiragen sama da ke arewacin garin Merowe da kuma El Obeid a yammacin kasar. An fidda Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zabe lami lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa abun fashewa a ta inda yake a cewar kafafen yada labaran Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan, inda aka shirya Kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon bayansa ga dan takarar jam'iyya mai mulki a zaben kasar da ke tafe. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, a yau Asabar aka gudanar da zabukan 'yan majalisar dattawa da na 'yan majalisar wakilan kasa a kananan hukumomi 23 na jihar, bayan da hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana zabukan 'yan majalisar da aka yi ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar a matsayin wanda bai kammala ba.
Ta masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da injiniya mu ne yanzu Rob McLean, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ku kwana lafiya. Ma'assalam.